sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kiri. A jiya Juma'a an kashe akalla sojojin Najeriya guda 8 kana wasu da dama sun bata bayan wani harin kwantar bauna da kungiyar mayakan jihadin nan mai alaka da IS dake ta'addanci a jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya a cewar wasu majiyoyi biyu na soja. Wani ayyukan soja ya fuskanci harbin roka daga kungiyar 'yan ta'addan ta Afirka ta Yamma ta ISWAP a lokacin da ayyukan ke tsakanin garuruwan Dikwa da Marti a yankin tafkin Chadi a cewar majiyoyin. Akalla wasu sojoji 8 da mayakan da ke yaki da 'yan ta'addan sun ji rauni a wannan harin a cewar jami'an soja. Wannan ne dai babban hari na biyu a cikin kasa da makonni da ISWAP da ta kwashe shekaru 12 tana ayyukan ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya ta kai. A jiya Juma'a Prime Minister wata karamar kasa ta tsibirin Barbados ta yi wani jawabi da ya motsa babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya inda ta yi tambaya cewa wani ne zai tsaya wa mutane a faɗin duniya ya ɗauki matakin da ake tsananin buƙata. Ta ari kalaman shahararren mawakin Jamaican nan Robert Nesta Marley ko kuma Bob Marley inda yake cewa wa zai tashi wa zai tsaya wa jama'a. In ji Prime Minister Barbados Mia Amor Motley tana tambayar taron shugabannin na shekara-shekara wa zai tashi tsaye ya kwato wa mutanenmu 'yanci. Jawabin da ta karanto akan wayar salularta Prime Minister ta ambato kalubaloli da dama ciki har da rashin daidaito wurin rabar rigakafin COVID-19 da rashin aikin yi da matsalolin sufuri da na sauyin yanayi. Ta ce duk waɗannan kalubalolin ba su gagara magancewa ba wurin kasashen duniya illa shugabannin sun gaji da gyara a duk shekara amma kuma babu sakiya. Shugaban Amurka Joe Biden yana daukar bakoncin taron kolinsa na farko na ido da ido na shugabannin India da na Japan da na Australia a fadarsa ta White House. Baccin shugaba Biden taron na kawancin tsaro da ake kira Quad a takaice ya samu halartar Prime Minister Australia Scott Morrison da na Japan Yoshihide Suga da kuma Prime Minister India Narendra Modi. Shugabannin da suka gana ta yanar gizo a cikin watan Maris sun tattauna batutuwa da dama a taron na jiya Juma'a ciki har da batun karfafa dangantakansu a daidai lokacin da China ke kara karfi a yankin Indo-Pacific. Shugabannin na Quad za su raja'a ne akan karfafa alakarsu da kuma faɗaɗa yin aiki tare a fannoni da dama kamar yaki da COVID-19 da batun sauyin yanayi da kuma haɗin gwiwa a fannin sabbin fasahohin zamani da harkokin yanar gizo da kuma 'yanta yankin Indo-Pacific, in ji sakatariyar jarida ta fadar White House Jen Psaki a wata sanarwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da alamar wata yarjejeniyar da ake kullawa da za ta kawo kimanin sojojin haya 1,000 daga Rasha zuwa kasar Mali ka iya dagula al'amura a kasar, in ji wasu jama'an Amurka da suke kira ga gwamnatin wucin gadin da ta maida hankali akan zaɓe a maimakon shigo da mayakan. Yarjejeniyar da bata kai ga kammala ba da kungiyar Rasha Wagner ta riga da ta fusatar da wasu jami'an Faransa da na Turai. Yanzu kuma batun na kare daukar hankali a Amurka da take nuna damuwa akan yunkurin Rasha na shiga Afirka. Muna ci gaba da nuna damuwa akan karuwar tasiri mara amfani akan nahiyar Afirka, a cewar wani babban jami'in gwamnati a jiya Juma'a yayin da yake amsa wata tambayar da murya Amurka ta yi masa akan yarjejeniyar da Moscow. A ƙarshe an wanke wata babbar jami'ar katafarin kamfanin sadarwar China na Huawei daga zargin aikata laifi da aka dora mata a wani bangaren yarjejeniya da ma'aikatar shari'an Amurka, lamarin da zai ba ta damar komawa China kana zai kawo ƙarshen tsamin dangantaka tsakanin Washington da Beijing. An bayyanar da yarjejeniyar tsakanin Meng Wanzhou, shugaban kula da kudin Huawei, kana yar mai kamfanin ne a kotun tarayya a gundumar Brooklyn a jiya Juma'a. Yarjejeniyar ta yi kira ga ma'aikatan shari'a da ta kore shari'ar a watan Disamba mai zuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu tare ne kolejin horon da dabarun yaki ta rundunar sojan Najeriya wacce ta gudanar da wani babban taron bita na kasa da kasa wanda a cikin sa aka yi waye adan tafiya dangane da yakin basasan Najeriya da kuma irin darussan da za ku koya a halin yanzu to madalla Shehin malami daga Jami'ar Jos Professor Shedrack Best shine wanda ya gabatar da kasida wacce ta fi jan hankali malamta taron tsakanin sojoji da fararen hula bayan ya kammala gabatar da kasidar tasa na kebe shi wuri guda inda na nemi ya min karin bayani akan jawabin da ya gabatar
idan muka duba lancan da ka gabatar yanzu nan ka tabo irin batutuwan darussan da za ka koya dangane da yakin basasan Najeriya kaman wani darasi ne za ka koya bisa wannan yake da fara a can baya
to a gane na abinda muke kokarin mu yi bayani akai yau shine muhimmanci da aka ba wa tallafawa da kayayyakin da ake bukata saboda a gudanar da duk wata rigima wata yaki wanda aka kawo sojoji bakin daga saboda su idadda ita a yakin basasa akwai abubuwa da yawa da suka faru wanda ya kamata mu yi koyi da su lokacin da aka fara wannan yaki rundunan sojojin sama da mayakan ruwa da sojan ma basu dade sun taba fuskantar irin wannan kalubale ba amma duk da haka a cikin shekara uku Allah ya taimaka an karasa wannan yaki tare da tallafawa na wasu kasashen waje da suka bada goyon baya da kuma yadda aka yi aka magance duk shirin munafukan kasashe da suka so su goya wa Biafra baya an samu an yi nasara to tambaya shine yau muna da kalubala game da tsaro a kasar Najeriya kuma wani irin darasosi aka koya ana fama da maganan kayan aiki na soja wani lokaci ba su da isasshen kayan aiki ana fama da tallafawa sojoji wani lokaci ba a samun shi isasshe ana fama da wanda suke munafurci sadarwa a aikin soja shi yasa zaka ga in za a kai wani lokaci sai kaga an fado wa sojoji a kwashi kayan fada kayan yaki a jai amfani da shi a cuci sojoji to irin wayan abubuwan ya kamata da mu koyi wani abu misali ya a ce bayan shekara 50 da karshen yakin basasa har yau Najeriya bata iya ta kero kayayyakin fada na kanta ba ko da yake an kafa kamfanin kera makamai na Najeriya wanda muke ganin da so samu ne da yanzu nan za a ce an samu biyan bukata amma har yanzu ana fama kaga ya kamata an koyi wani abu game da haka kuma muna samun ta'addanci mutane da za su sauke jirgin sama na soja wayannan ba wasa za a yi da su ba wannan kalubala ne wanda yayi kaman abinda muka fuskanta a yakin basasa ya kamata mu zauna mu yi amfani da hankalin mu saboda mu samu karshen wannan matsala
a cikin jawabinka ka ce Najeriya ba da cin yaki amma wani zai ce in muka duba kalubalen yakin da Boko Haram yakin bindiga daɗi rikicin makiyaya da manoma a arewa ta tsakiyar Najeriya wannan duk ba za a ce Najeriya tana cin yaki ba yanzu
eh za a iya cewa amma idan ka ce ƙasa na yaki ka san wannan wata matsayi ne a cikin doka na kasashen waje kasashe da kasashe wato abin da ake ce da shi international law a law idan aka ce ana yaki a kwato sai an tabbatar an declaring cewa akwai yaki in ba an yi hakan ba ba a yaki ko da yake akwai kalubala amma kasan nan ba ta cikin halin da za a ce ana yaki don wannan ta'addanci ne ake fuskanta kuma ta'addancin nan yan Najeriya ne karka manta duk wani dan Boko Haram ko dan ISWAP akwai mahaifinsa akwai dan uwansa akwai kakansa akwai kahunsa so a cikin wannan hali zaka ga ana kokarin ba su ganin su kaman yan ta'adda suna ganin su kaman dangin su ne to irin wannan fadan yana da wahala ba kadan ba shi yasa kaga ana fama arewaci mashi arewa maso gabas na Najeriya to don haka da abu ne da ce ana yaki kaga wannan daban ne amma gaskiya shi yasa wannan dole a zauna a duba kuma a samu ganewan al'umman Najeriya gabaki daya na irin halin da ake ciki
idan muka duba irin wannan lacca da kolejin horar da yaki ta Najeriya wato Najeriya Army War College take gudanarwa sai ya zai taimaki sojojin domin a cimma bukatun da ake da shi na samar da tsaro a cikin kasar nan
yana da amfani don kaga anan akwai sojoji akwai mu kuma yan boko akwai yan jarida kowa na da irin nasa fahimta idan muka kawo ana dubawa a duba ko me ya faru a tarihi da me ke faruwa yau za a samu karin bayani da kuma karin fahimta da karin ganewa ina ganin wannan abin yana da muhimmanci duk malaman da suka shirya wannan Allah shi masa albarka kuma ina ganin sojoji za su mori wannan ba kadan bane
to idan muka duba kalubalen tsaro a Najeriya gaba daya kama daga kan ta'addancin Boko Haram da kuma aika-aika na yan bindiga dadi da sauransu professor a matsayinka na kurare a sha'ani tsaro menene abin da ake yi ba daidai ba wanda har yanzu an kasa shawo kan wannan matsala
to kaga dole a kam a bi hanyoyi masu yawa na daya za a samu halin ana tattaunawa idan zai yi da wanda sun yarda za a tattauna da su na biyu dole a yi amfani da kayan soja saboda a yaki waɗannan mutanen na uku a lura da harkokin kasashen waje wadda muke makwabta da su saboda idan aka samu goyon bayan su da haɗin kai zai yi wahala mutanen nan su yi barna su je wata kasa su dauki kayan fada su shigo da ita Najeriya mafiye da haka mayakan mu dole su kashince da kishin Najeriya don mai yiwuwa akwai wasu a cikin su da ake samun suna ba waɗannan mugaye haɗin kai so za hanyoyin suna nan da yawa wanda ya kamata a dudduba su wasu za su ce maka talauci yayi yawa amma duk da haka dai ina ganin gwamnonin arewa gaskiya su mai da hankali kan yadda za a kara ma mutane hanyoyin tallafawa saboda su rage talauci a ƙasar
daya daga cikin ƙalubalen da a halin yanzu ke cewa Najeriya tuwa ƙwarya shine batun aika-aikar yan bindiga dadi da suka sa kusan kowa na bacci da ido daya a arewacin Najeriya. Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja wanda ya bincike akan wannan al'amari da kuma karin bayanin da mun da kuma irin matakai da ya kamata a dauka.
To dan bindigar da kake tunani ya kace sakwari da baka yanzu ya gane bindiga za ta iya hargo masa jirgin sama. Ai ka san akwai babban magana a ƙasa. Saka dole a tsaya a san cewa yaki ake kuma ita ƙasa daban take da gwamnati wanda suka tashi rijima da gwamnati kullun ina fada za su yi rijimar su har tsarin mulki ma ya kyale kai rijima da gwamnati to amma rijima da ƙasa kace zaka kare ƙasa ko zaka yi abinda ƙasa za ta lalace wannan babban fada ka dauko kuma duk wanda yake da dama dole ya shiga wannan fadan dan abin to amma abinda yake bada haushi shine wanda suke cikin gwamnati sun yi buruska ma su ba su sani ba su abinda ya fitar musu da hankali shine a ce an taba gwamnati ko kuma an taba shugaban gwamnati yanzu alal misali akwai wani dan shekara 74 an ce dan ya taba zagin shugaban kasa sai da aka ji aka kama shi aka daure shekara 14 to ga dan shekara 30 can dan shekara 24 ya dobin diga ya karfin jama'a ya fi karfin hukuma saboda rashin adalci shi yake jawo irin wannan saka ina tunanin cewa mafita shine a dawo abu adalci a san yanda za a kashe wannan matsala sannan kuma a dawo da kyale mutane su samu arziki sace-sacen da ake a daina idan ba a daina irin wannan sace-sacen ba an daina an hana mutane samun arzikin ƙasa to wallahi rushewar ƙasa ba wani abu bane mai wahala a tarihi kuma duk inda ga rushe kasa ta rushe zalunci ne yake jawo shi yasa ake kin zalunci to mu namu kuma zalunci ya haɗu da jahilci da kuma taurin kai na wasu wanda suna ganin cewa an ce gwamnati ta gyara kamar an yi riddani saboda su suna neman wanda za su bauta a duniya su samu to Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu
Masu sauraro duka duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sai kuma ni Hassan mai na kaina da shirya na gabatar. Ike sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da wahaka, barkanku da sake saduwa da ku cikin shirin nan da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin, Sadiq Abbas. A yau dai mun garzaya zuwa fadan mai martaba sarkin Igbagbo dake karamar hukumar Duma a nan jihar Nasarawa. Alhaji Adamu Usabunya. Alhaji, muna maka barka da zuwa cikin wannan jawabin.
Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ni ne naku Sadiq Abbas da zan gabatar da wannan shiri, nake cewa sai ku gyara zama domin sauraron yadda tattaunawar tamu za ta kasance. Mai martaba, ba tare da bata lokaci ba za mu suka yi wa mai sauraro ko in ci ka ba ni sauraro takaitaccen tarihin wannan gari na Igbagbo.
Alhamdulillah, ina gode wa Allah, Allah ne Allah ya ba da dama aka gayyato sarki Igbagbo. Ya zama tun daya daga cikin wayannan su ya bada tarihin bayani game da masarautar. Alhamdulillah, ni haifefe ne a cikin garin Igbagbo, kuma alagone ni wato alagane alagone mu cikin garin Igbagbo da kewayenta. Igbagbo ta kafu shekaru masu dama wadda suka shudi, kuma alagone suka kafa wannan garin. Bazan ya kawo yawan shekarun da garin ta kasance ba, gaskiya kenan. To, garin Igbagbo gari ne mai tsohon tarihi, gari ne wadda aka kafa ta don zaman lafiya da cin gaba da arziki, na kuma ta kunno kaiwa garin. To, gari dai ta kafu, kuma masu yin sarauta a wannan garin, cikin garin Igbagbo alagone. To, mun kwa amman kabilu dai sun kai wajen kusan kabilu daya goma sha hudu. Akwai Aragai wanda suka kafa garin, akwai Fulani, akwai Egon, akwai Madankasa, akwai Kibi, akwai Ogoja, akwai Ibo, akwai Yarbawa, akwai Lendere a garin Igbagbo. Zan yi dama dukan gaskiya.
To, yanzu zaki kaman shi wannan sarauta, kai sarki na nawa ne, kuma shin gado ne sarautar Igbagbo?
Sarautar Igbagbo gado ne, don na gaje kaka wanda ya haifi, wato kaka na kenan wanda ya haifi baban babanmu. Garin sarauta dai da suka yi yawan sarakuna na suka cude, ni ne na 41.
To, kamar shi wannan gari na Igbagbo da me kuka shahara akai, da ni aka san shi da shi, shin ku manoma ne, matsanta ne, makiyaya ne, ko wani irin sana'a aka san al'ummar wannan gari da shi?
Ai, garin Igbagbo tumbungiwa, ai manoma ne tsantsan, ba mu da wani sana'a ta wuce noma. Akwai dai wanda ba za a yi rasa ba, amma anihi wanda aka shahara kai tashi noma.
Wasu garuruka za ga mutanen garin sukan yi kaura ne daga wani gari sai su zo su samu guri su zauna, ko killa saboda noma haka. Shin ku kuna da wannan tarihi na cewa killa kakanninku can killa sun kaura ne, ko ya Allah daga cikin garin Duma ko kuma daga wani wuri haka suka zo garin Igbagbo?
Igbagbo tarihi ya nuna yanda Duma ta kasance, to haka ma iyayenmu sun zo tare ne su fito. Domin kowa da suka zo su kuma suka yi suka wuce, sai Igbagbo akwai wa akwai Kani, wa yana na can gaba, Kani yana nan. Kani shine garin na cin da sunan shi, wanda da ganuwa mata su biyu nan dukkan su sun yi ganuwa su.
Wato, na fuskanci dai kusan wasu da suka yada zango a garin Duma, wasu kuma sai suka tsallaka suka je can. Su Igbagbo za iya cewa kaman ƴan uwa ne, daya ya kafa wannan gari na Igbagbo, daya kuma ya je kafa wannan gari kuma daban.
Yes.
To, kaman wani irin kalubale za iya cewa wannan gari yake fuskanta?
Banda ya gari yake fuskanta dai shine damuwan guda daya ne, wanda ya zama to ruwan dare ga magari, wanda ni na san cewa muna jin zafin wani abun, kuma muna roƙon Allah, Allah ya takaita mana wannan damuwoyin. Ita ce ƴan uwa abokan arzikinmu, abokan zumanmu Fulani. Suna kawai muke samun wannan fuskanta. In ba haka ba, ba wani da wani damuwa a wannan gurin muna zaman lafiya kalau.
Kamar wace irin matsala kuke fuskanta? Kamar in ce dai makiyaya dai kenan da manoma ko?
Makiyaya da manoma.
Na'am, kamar wace irin matsala haka ya kama da matsala yake?
Matsalan shi ne idan manomi zai yi noma, makiyayi kuma shi kiwo ne da shi. Mamakon ya kiyaye abinda yake kiwo, wani lokaci wasu daga cikin su su marasa tunani mai kyau sai su shiga a gonaki su je su yi ta'adi, wanda kuma har zai daga hankali. Amma wasu daga cikin su in sun shiga ma sun san cewa sun shiga za su yi barna, kuma ko an samu su ko ba same su ba, suna fito da kansu su cewa ga abin da yake. Kalilan daga cikin su ba su bata al'amarin.
Za a iya cewa yanzu lamarin ya yi sauki ko kuma yana nan yadda yake?
Alhamdulillah, yanzu kam tunda mai mata ban doma na doma har kullun ya kira mu ya mana bayani takaitaccen bayanin da mu gyara, kawai gyara zaman shi a wannan da iya kokarin muke da kai da komowa. Alhamdulillah abin yayi sauki.
Akwai batu na kaman matsalar hanya, ruwa, makaranta, asibiti. Shin waɗannan bangarori ba ku da wata matsala wannan ya shafi wannan?
Akwai matsalolin. Matsalolin shi ne kaman abu ne ya shafi hanya, makarantu, da kuma batun maganar ruwa. Ana samu an samu damuwoyi, amma ba damuwa ne zai iya zuwa to zai daga hankalin kawai daga cikin mu ba. Community effort namu, mu iya kokarin mu yi da mu samu wato rijiyar bursasai kenan, bohol da sauransu. Ana yi an samu wannan an dan samu sauki kaɗan daga ciki. Bayan wannan batun maganan hanya, tun da marigayi Alhaji Aliyu akwai doma Allah mishi rahama ya yi wani hanyar da ya je ya tsaya a da ya samu mu samu sauki a ta wannan gurin da mu so muke yanzu gwamnati mai ci yanzu kuka da muke kawo wa kenan yanzu haka. Domin shi ma ya duba mu da ido rahama su kwalbatoci da sauran hanyar da ruwa ma yanzu zai yanka shi nake cinye hanyar. Akwai wani guri ma kana cikin gane ba ba sai ga wannan gurin ya fara cinyewa. Amma muna kai kuka dai wa gwamnati mai ci yanzu ya taimaka mana ya duba mu da ido rahama da mu ya magace muna wannan. Idan an samu kulbat ai wasu sai da aka yi wannan gyara wannan kulbat insha Allah kuma ya tafi da ita wadaita.
Batun kiwon lafiya shi ma ba ku da matsala a wannan bangare?
Kiwon lafiya ba mu da ma akwai ba matsala ba. Matsala na yake da shi guda daya ne tak, ka san mutumin kauye baka yi mishi duk iyawanka dole ne za su samu dan abin a wani guri. Domin gwamnati dukan sun yi mana akwai MDG wanda aka yi muna tsaye da borehole da komai ai mana gaskiya fi sabirullahi muna yaba a wannan gurin fi dai nake zamani. Sai dai kawai muna roƙon Allah ya sa a karfafa magunguna da sauransu.
Daga ƙarshe wace kira za ka yi wa al'ummar garin Igbagwo?
Kira na zan yi wa jama'a al'umma na cin garin Igbagwo da kewayenta shi ne ina roƙon Allah gurina da gurin yau uwa abokan arziki mu rungume zaman lafiya. Dukkan abin da zai kawo fitina ne zai tada hankalin wani daga cikin mu, kada mu yi ta da wannan. Duk gurin zaman lafiya yake mu kokari mu samu zaman lafiya, ko a ina ne yake mu samu domin mu zama zauna tare da shi. In ba zaman lafiya arziki ba ta zo.
To jama'a, mu yau dai mun tattauna ne da sarkin Igbagwo Alhaji Adamu Usabonya inda ya ba mu tarihin wannan gari da ma irin kalubale da wannan gari yake fuskanta. A madadin shi babban bakon nawa Alhaji Adamu Usabonya, ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri, nake cewa mu haɗu a wani mako.
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, akwai da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.